Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 14 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya janye gudanar da gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar PDP a jihar Rivers. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labara. A jiya Litinin, Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba, a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne, ko da yake ba su fidda rai a kan yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa abubuwan ba su da ƙarfin da zai sa abu ya tashi, kuma ba ana sarrafa su daga wani wuri ba ne. Ya ƙara da cewa ba sa da fasahar leƙen asiri, amma dai ba su iya tabbatar da hakan ba. Kami ya kuma ce sassan dukan abubuwan guda uku sun fada a wuraren da ke da wahalar zuwa, wuri mai kankara a kusa da gabar tekun jihar Alaska da ke arewa maso yammacin Amurka, da yankin Yukon da ke arewa maso yammacin Canada, da kuma tafkin Huron da ke kan iyaka Amurka da Canada. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin, sama da mako guda bayan aukuwar gagarumar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano ƙarin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa. A garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep, masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40, yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini, abinda ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Gidan talabijin ɗin Turkiya ya nuna yadda aka ceto wasu mutanen da yawa a jiya Litinin, amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa na gano ƙarin mutane a raye a cikin baraguzan gine-ginen. Mazauna garin Samanda da ke Hatay sun koka akan yadda gwamnati bata tashi tsaye ba wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi ɓarin wuta sosai a fagen dagar yankin, ta kuma ce an kai hare-hare akan unguwanni 16 a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin, suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa, a cewar jami'an sojan Ukraine. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya maida hankali akan garin Bakhmut sosai, kuma kama garin zai ba Rasha sabon muhimmin wuri a yankin Donetsk da kuma nasara bayan samun koma baya tsawon watanni da yawa. Sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya bayyana cewa tuni Rasha ta fara kai sabon gagarumin farmaki a gabashin Ukraine a yayin da ake kusantar ranar 24 ga watan Fabrairu, wato ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Rasha a ƙasar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da yakin neman zaɓe kan kama a Najeriya, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya soke gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar a jihar Rivers da ke kudu maso kudu. A hirar shi da muryar Amurka, Yusuf Dingyaɗi, babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kan yaɗa labarai, kuma ɗaya daga cikin ɗan kwamitin yaɗa labarai na yakin neman zaɓen Atiku Abubakar, ya shaida wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya cewa Atiku ya janye zuwa jihar Rivers don kare lafiyar magoya baya daga sauya magana da gwamna Nimsum Wuke ke yi.
Sunana Yusuf Dingyadi, babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na kasa akan watsa labarai da sadarwa, Dr. Yuchi Ayu, kuma daya daga cikin wakilan kwamitin watsa labarai na babban kwamitin kamfe na Atiku Okowa Presidential Campaign Committee, wato PCC. Wannan janyewar ta zama dole domin kuwa barazana da kalubalen da ake fuskanta a jihar Rivers ya sanya mai girma wazirin Adama, shugaban jam'iyyar PDP Dr. Yuchi Ayu, da wasu masu ruwa da tsaki suka ga cewar da ayi hasarar rayuka, da ayi hasarar dukiya domin biyan wata bukata. To goma a jayi har a tsara lokacin da ake ganin jami'an tsaro za su iya daidaitawa a samu tsaro, saboda ganin wannan shine muhimmin abu.
Amma Yusuf, ai mun ji labarin cewa shi gwamnan da ya hana filin wasa da za a taro, amma daga baya ya bada dama a je a yi taron a filin.
To ai shi gwamnan Wuke mutum ne mai magana, yana warwarewa. Da farko ya ce ya bada wuri, ya ce kuma bai yadda ba, ya kuma dawo ya ce ya anshe, kuma ya ce ya sake mayarwa. Amma daga hilin jirgi zuwa in an zo wurin da za a yi taro ba za a shiga gari, ya ginda wasu ka'idodi waɗanda ba su yi wa a kan sha'anin tsaro. Sannan kuma sai gashi kwana biyu a yi wannan taro an fidda barazana har an kai hari ga ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar PDP da ke goyon bayan wazirin Adama mai girma Atiku Abubakar, ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyarmu, har an harbi motocin shi wannan babban jami'in da ke kula da sha'anin kamfen a jihar Rivers. To wannan shi ne babban barazana ta farko. Barazana ta biyu da ake ganin akwai ta shine shi Atiku Abubakar baya tsoron komai akan sha'anin tsaro, domin kuwa duk tunanin da Wike zai yi akan sha'anin tsaronsa ko 'yan sandansa, Atiku Abubakar yana da su. To amma talaka da zai taka ya je taro, sauran al'umma da za su fito daga wasu wurare, daga kananan hukumomin jihar Rivers da kuma waɗanda suke makwabta tun in bayar da jihar Cross River, duk jihohin da ke makwabtaka da jihar Rivers jihohin PDP ne, to ya za a yi da su?
Amma Yusuf, wannan ya nuna shikenan babu magana zuwa jihar Rivers kenan, PDP ba za ta yi kamfen a jihar ba.
A'a, ba mu ce haka ba. Abinda muka ce yanzu mun jayi har lokacin da su jami'an tsaron da a fakaice muna ganin ba sa iya ɗaukar mataki mai zafi, domin ko in ka duba ko katuna weekend ya fito bili a tanin wasu manyan mukarabansa, ya ce zai goyi bayan Bola Tinubu, dan takar jam'iyyar APC wanda kuma gwamnatin tarayya ce ta APC. To kaga jami'an tsaro za su yi abinda suke ganin za su burge manyan su a Abuja. To muna gudun wannan. Muhimmin abin da ya kamata dai al'ummar Najeriya su sani ɗaya shine mai girma wazirin Adama Atiku Abubakar da ita kanta jam'iyyar PDP ba sa barin duk abinda zai sa a yi hasarar rayuwa ɗaya ko kuma dukiya domin biyan tasu bukata. Wannan PDP ta hana, kuma PDP ba za ta yi abinda zai jawo wani tashin hankali tsakanin magoya ba a yi fadace-fadace, wanda abinda shi gwamna Wuke ke nan ke son abin ya faru.
Yusuf Dingyadi, babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kan yaɗa labarai, kuma ɗaya daga cikin ɗan kwamitin yaɗa labarai na yakin neman zaben Atiku Abubakar, a hirar shi da wakilin Munasira da Mehli Kaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Matsalolin tattalin arziki da takunkumin da aka sanya wa kafofin yaɗa labarai bayan da gwamnatin Taliban ta koma kan mulki a shekarar 2021 a Afghanistan sun sa a kan dole aka rufe kusan kashi 34 cikin 100 na gidajen rediyo, a cewar rahotanni, lamarin da ya sa ɗaruruwan maza da mata suka rasa ayyukansu. Ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta Afghanistan da ake kira AIJU a takaice, kafar da ke sa ido a kan sauran, wadda shalkwatar take birnin Kabul, ita ce ta fitar da alƙaluma a jiya Litinin, ranar rediyo ta duniya. Shugaban ƙungiyar ta AIJU, Hajatullah Mujaddidi, ya shaidawa muryar Amurka cewa tashoshin rediyo 344 ke aiki a ƙasar kafin 'yan Taliban su karɓi iko a watan Agustan shekarar 2021, inda kusan mutane 5,000 ke aiki, kuma kashi 25 cikin 100 daga cikin su mata ne. Amma kuma tuni tashoshin rediyo 117 suka daina watsa shirye-shiryensu saboda matsalolin tattalin arziki, a cewar Mujaddidi. A gefe guda kuma, a baya-bayan nan manyan shugabannin 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun koma caccakar juna a bainar jama'a, wani abu da ba kasafai ake gani ba, Lamarin da yasa ake yada jita-jitar akwai baraka a tsakanin shugabannin akan ko ya cancanta a bar ƴaƴa mata su samu ilimin boko. An fara cacar bakin ne a ranar Asabar din da ta gabata lokacin da ministan cikin gidan Taliban Sirajuddin Haqqani daga kausan lafazi ya caccaki shugabancin Taliban din akan yin babakere da madafin iko ko da yake bai ambaci sunan kowa ba. Haqqani ya faɗa a wani taron addini a yankin sa na Coast cewa ya kamata gwamnatin Taliban ta daina aiwatar da manufofin da za su haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin tsarin mulkin gwamnatin da jama'a, abinda zai ba wasu damar yin amfani da hakan don ɓata sunan musulunci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma, kwadai ke ta da wulakanci shi ke shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin ka da zalunci mai za ka fada a cikin yanki.
Fasare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Ƴan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengom sai ga mun sake koma ba.
Za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yadda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro.
Ban ga ai muna adalci ba a ce daga IGD IGAIG su ne federal government ta fi bulun nasu to su CP zuwa kasa ba federal government ta ba aiki ba.
Batun nan na gwagwar mayar da tsaffin ƴan sanda a Najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho karkashin hukumar Pencom shi za mu tattauna a shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau a dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya gauna kullum ka gano sabon fitina. Yayaya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla masu rare jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar Pencom ke sanya wa idanu. 'Yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi akan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke riƙe musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowane ƙarshen wata. Kamar yadda guda daga cikin su mai suna ASP Zurkai wakili ke faɗi,
a duniya ɗan sandan Najeriya shi yake na ɗaya, amma a ƙasarsa shine kuma baya. Saka ga ɗan sandan Najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci akan titi. Ni a matsayina na assistant superintendent of police na bari da albashin kusan 125,000 yanzu ana bani 25,000 shi ma sai da je nemi su hayaniya a office din su. Kaga wannan abun kunya ne ga Najeriya ba ga mu ɗan sandan retired police din wanda muka bar aiki ba. Shi yasa muke tafafutuka kullum idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa mu ji ko ɗan ƙasa na gari ya faɗa. Ƴan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengom sai ga mun sake koma baya. Sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a Zamfara wanda kuma wasu retired agents ne suke da wannan kamfanin. Za a baka a cikin kashi hudu an baka kashi daya na kudinka, wannan a cikin kashi uku shine kamfanonin wannan Fengom suke juyawa babu riba balle mu san ina kudin ya nufa. Shine dalilin da yasa muke tafafutuka muna neman
tunda kun yi fafutukan nan yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake
yanzu gabar da muke ciki lokacin zabe ya zo za mu ga ƴan uwanmu retirees da su da ƴaƴansu da jikon su jira mu za mu ga musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zabe shi wanda ba zai taimaka mana ba zai je karasa. Mun san a cikin ƴan majalisu akwai na kirki za mu ga musu yanzu muna nan muna jira ranar zabe za mu ga musu.
To amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki kuma an ce ma an kira dokan nan an ce an yi jin ra'ayin jama'a da sauransu. Kun je wannan jin ra'ayin jama'a?
Mun je wannan ra'ayin jama'a har yanzu babu abin da ya tabbata. Mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga Pencom a bamu kuɗin mu ma pay up ne ai mana. Mun gaya musu.
Wato a biya ku gaba ɗaya?
A biya mu gaba ɗaya a sallame mu saboda kawai tunda ba ƴan ƙasa ne mu ba.
Kuma ai ba haka dokar ƙasa.
Eh to amma su haka suka yi. Wajen shekara 10 muna wannan babu tukar. Har yanzu babu wanda ya taimaka mana. Babu shi.
Bayan kun je sun ce sun muku alƙawari za su duba.
Eh.
Kun yi bibiya?
Mun bibiya yanzu ga ya sun tafi hutu. Kowa ya tafi zabe. Ya tafi neman ƙuri'a. Shi ne muke kira ga ƴan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba. Wanda suka san zai taimaka mana zabe shi. Kuma za mu sake kira ranar zabe mu gaya musu wanda za su zaɓa.
To ku me yasa ne kuke son a mayar da ku ɗin nan ne? Saboda ai ana bayan ma ƙorafi ne yasa aka ce a kowa ai Pencom ɗin nan da sauransu.
Yawwa ka zo gurin. Bukatar mu a cire mu daga tsarin Pencom ko a mana pay up ko a ƙirƙiri police pension wanda ya dace da sauran retirees. Wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta ɗauki nauyinsa ba wani mutum ba.
Shi ma dai takwaransa ASP Bello Tambol mai ritaya ya ce sun yi gwagwarmayar ziyartar majalisar dokokin Najeriya domin gabatar da wannan korafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na PENCON, har ma suka bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kuma suka bayyana hujjojinsu.
An zauna din kuma an tura masana da tuka duba mutuna nan mu da tashin hankalin mutun zamanin harkon mulkin nan na Buhari da muka ganin za a yi mana adalci, mun san ana kokarin a shirye mu din kuma mun ga wani aijin da yake kokari a she kokarin da yake yi kai shi yake wa da sauran aijis nasu. To aka cire DIG, AIG, AIG, AIG. Bayan an cire su, aka ce daga CP zuwa ƙasar a ƙarshen PENCON ɗin nan. To shi ne abin ban mamaki gare mu. Mun san majalisa har yanzu tana da dama ta ɗan zanna ta duba abin da ake ciki ta watsa. Kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG, DIG, AIG su ne kamar misali an fi wurin ɗinsu federal government ta fi wurin nasu. To su CP zuwa ƙasa ba federal government ta wa aiki ba. To su ne complain namu. A 2000 fuwa akwai aijin da zamanin shi ya sa aka yanke mana wata shiya. Mun yi korafi akai an kasa ce mana komai kuɗe ɗanmu ne har ya ritaya ya bari babu wanda aka dangal. Tun da aka ce Buhari ya hau mulki sai aka yi ruru aka ɗauko mana wata certificate. An cire min 2 times kuɗina, an bani certificate ɗaya ba a bani ɗaya ba. Ana ganin Buhari zai ɗauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane. PENCON ɗin nan tun da muka shiga tare da ita muke aiki yau shekara 5 da na ritaya naira 30,000 aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police kuma ba a ƙara min koko ba har kuma juya kuɗi na ake.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. Ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin zumma.
Masu sauraron rahotanni daga can majalisar tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin majalisar wakilai ta Najeriya ya rubuta rahotonsa akan wannan batu na neman a raba 'yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho karkashin hukumar PENCON. Honorable Kabiru Alasan Ririm shine shugaban kwamitin.
Muna nan muna kokarin gyara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su, kuma a yanzu da yake abubuwa a gaban kwamiti na ma an dade da yin su, amma dai yanzu kwamiti ya gama aikin sa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar yadda aka cire sojoji, kamar yadda aka cire sauran jami'an tsaro.
Har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa misali za a ce ka tara misali miliyan 10 amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hasafi daga ciki.
Dama shi ma nan jaran ina ɗaya daga ciki saboda kaso 25 ne doka ta sanar da a dinga bayarwa ko mutum ya dinga karɓa. Amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa wanda dai kaga ya gama fensho ko in ce ya gama aikin gwamnati yana son ya yi ƴaƴansa aure ko yana son ya gida da sauransa, zaka cewa nan 25% din ba ta ishe shi ba. Wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na bangaren gwamnatin tarayya suka kawo korafin cewa waɗansu suka ce suna son a basu kaso 50 cikin 100 na abin da suke da shi, waɗansu ma suka ce a basu kaso 70, waɗansu suka ce a bada kaso 30. To shi ma muna nan mun bada recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25 kwamitin mu, muna nan mun yi tanadi mai kyau wanda kuma Allah ya yarda lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mutum ya karɓi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin zai iya mutum amfani.
To akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers, amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din. Kun karɓi wannan ƙorafin kuma ko kun yi la'akari da shi misali mai ko gano?
Gaskiya ne akwai wannan ƙorafe-ƙorafen, wani abin akwai rashin fahimta, wani abin kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa kuɗinsa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu, wanda shi ma yana ƙunshe a cikin tanadin da muka yi wanda za mu gabatar domin mu tabbatar da cewa dukkanin wannan pension ana biyan sa haƙƙinsa yadda ya kamata.
Honorable Kabiru Alasan Ririm kenan shugaban kwamitin kula da harkokin pension na majalisar wakilan Najeriya. kuma da haka ne muka kammala shirin yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
Afirka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mani Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger
zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lankitor wace ta ruwaito cewa harin da ƴan bindiga suka kai wa dakarun tsaron Niger a ƙauyen Intagame na jihar Tillaberi abu ne da a fili ke fayyace raunin salon yakin da shugaba Muhammad Bazoum ke amfani da shi a kokarin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan ta'adda Jirar ta ce kwanciyar hankalin da aka fuskanta a baya-bayan nan ya sa hukumomin ƙasar Niger zaton cewa ƴan ta'adda na cikin mawuyacin hali ashe salo ne irin na shigo-shigo ba zurfi saboda haka ta yin sulhun da shugaban ƙasa ke yi wa ƴan ta'adda ba zai samar da kyakkyawan sakamakon da ake fatan samarwa ba yayin da a dai bangare rashin ganin hoɓɓasa daga rundunar Barkan ke ɗaura kan jama'a jaridar Le Sahel ta ce Ministocin kula da cigaban matasa mambobin kungiyar kasashen yankin Sahel da Sahara wato SINSAD sun gudanar da taro a birnin Yamai a ƙarƙashin jagorancin sakataren kungiyar wato tsohon Prime Minister Birji Rafini jaridar ta ce lokacin da suka kai gaisuwa a fadar shugaban ƙasa bayan kammala wannan zama waɗannan ministoci sun ba da sanarwar kaddamar da wani tsarin musamman mai hangen tusa matasa ɗabi'ar son ƙasa da ɗaya gefe dubarun tafiyar da siyasar ƙasar noma a ci gaba da neman hanyoyin tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasashen yankin SINSAD jaridar AIR Info na cewa fada ya ɓarke a tsakanin mazaunan wasu garuruwa biyu da ke gundumar tasawa bayan da al'ummar Taramni ta ƙudiri aniyar farfado da wata daɗaɗɗiyar kasuwa da suke fatan ta fara ci a kowace juma'a bayan da a kwanan nan hukumomi suka buɗe wata sabuwar hanyar mota Jerir ta ce wannan yunkuri bai yi wa mutanen ƙauyen mai gije daɗi ba saboda haka suka buƙaci makwabtansu wato ƴan Taramni su canza rana don kada a sami kasuwa biyu da ke ci ɗaya rana kusa da juna abinda ya harsuka matasa ɗauke da kulake har suka yi kaca-kaca da motar ƴan kwana-kwanan da aka tura don ayyukan agaji sannan motar sarkin tasawa da ta ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi musu wuce a cewar wasu majiyoyi Mukalkare da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa kasashen sai da yawo da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin mata wato UNIFEM sun fara yunkurin shigar da matan yankin Afirka ta yamma cikin ayyukan da ba sa gurɓata muhalli. Jaridar ta ce taron da ɓangarorin biyu suka gudanar a birnin Sali Portidal na ƙasar Senegal ne ya tantauna wannan batu da ke hangen ƙarfafawa mata da 'yan mata gwiwar kafa kamfanoni da masana'antu ta yadda za a dama da su a sabuwar tafiyar da aka sa gaba don tsaftace muhalli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jirgin saman leƙen asiri ne. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin sama da mako guda bayan aukuwar gagarumar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano ƙarin wasu mutane a raye na ƙara dasashewa a garin Islahi da ke kudancin lardin Gaziantep masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara 40 yayin da a kudancin lardin Hatay aka ceto wata yarinya 'yar shekara 13 bayan ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini abinda ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi ɓaran wuta sosai a fagen dagar yankin. Ta kuma ce an kai hare-hare a kan unguwanni 16 a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa a cewar jami'an sojan Ukraine.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ci har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.